Da saduwa a wannan yammaci na Juma'a wanda ya dace da 25 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 29 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 281, yau kuma za mu tashi farkon aya ta 282 cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Mai Allah ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma idan kuka kulla wato ainihin mu'amala ta bashi bidainin da wani bashi na musamman ila ajalin musamman ya zuwa wani lokaci sananne faktubuhu to ku rubuta shi. Wato wannan aya tana magana ne akan mu'amala ta bashi na baka rance na kuɗi ko ka bani rance na kuɗi. To duk irin yarjejeniya da ke tsakaninmu ko amincewa juna ko duk yadda muka san juna ko muka saba lallai ne mu iyakance lokaci. Bana cewa ga bashi na naira 1,000 ko 2,000 ko 5,000 har zuwa lokacin da Allah ya baka, wannan kuskure ne. Lallai ne mu iyakance daga yanzu muna 25 zuwa ga watan Ramadan har zuwa 15 ga watan Shawwal ko zuwa 15 ga watan Zulhijja ko zuwa ƙarshen Zulƙa'ida ko zuwa 1 ga Muharram. Lalle ne mu iyakance lokaci, idan ya so idan lokaci din yayi baka samu damar biya ba to sai mu koma kan ayar da muka karanta jiya, wa in kana zuwa usratin fa naziratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. In lokaci ka kasa biya sai in kara maka, to kuma na baka jinkiri na wata daya ko na baka jinkiri na wata biyu. Lalle ne kasance an iyakance lokaci, shine manar idza tadayantum bidainin, idan kuka kulla mu'amala da bashi ila ajalin zuwa wani lokaci musamman sananne faktubuhu to ku rubuta shi. وليكتب بينكم كاتب بالعدل لله اسامو wani rubuci wani marubuci da zai rubuta shi tsakaninku ta hanyar adalci wato gani mai bayar da bashi ga ka mai karba marubucin ya zanto ba ni bane ba kai bane ba wani ne daban marubuci da zamu samu duk yadda na iya rubutu ba ce in rubuta ba haka kai ma ko kai ne sarkin iya rubutu gaba ɗaya ba za ka rubuta ba sai dai mu nemo wani marubutu da zai rubuta a tsakanin mu shine wa yaktubu bainakum katibun bil adli ubangiji ta'ala ce idza tadayantum bidayni da ya ce ma idza tadayantum ila ajalin musamman faktubu ba tare da ya ce bidaynin ba duk ayar ta yi to amma ƙara kalmar bidaynin wato dan fito da abu fili kamar da yace wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru sai ce bi janahihi akwai wani tsuntsun da yake tashi ba da fuffuke ba in ba fuffuke ma tsuntsu ba zai tashi ba ashe faɗin sa cewa wala ta'irin yatiru ba wani tsuntsu mai tashi kalmar bi janahihi karin bayani ne don ko ba ita dai ma'anar za ta tsaya to haka idza tadayantum wato ainihin kalmar bidainin karin bayani ne don ko babu ita zance zai tsaya ina ba ta an fahimta sannan kuma da aka ce ila ajalin musamman dole mu iyakance lokaci wa yaktubu bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba shi marubuci kada ya ki rubutawa idan an kirawo shi kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya sanar da shi ya ilmantar da shi yadda ake yin rubutu to kada ce zai rowa da wannan baiwa da Allah ya masa ta rubutu yace ni bazan rubuta ba ni babu wani an gane ku lalle ne zo rubuta lokacin da zamu ba shi muka ce wani zo ka rubuta kuma ka iya karatu da rubutu to Allah na umartan ka dole ka zo ka rubuta fal yaktub dan haka ya rubuta wal yumli lillazi alayhi alhaq shi wanda haƙƙi yake kansa wato sai ya masa imla'i wani ne wanda haƙƙi ke kansa shi wanda zai ci bashi din shi ne zai yi imla'i zai yi shifta ga marubuci ne wane mazauni a unguwa kaza a yau rana kaza ga watan kaza na karɓi bashin wane naira dubu kaza bisa ga cewa zan biya shi nan zuwa ƙarshen wata na kaza ko kaza ga watan kaza shi kuma wanda ya bani bashin yana ji shi ba shi ne zai ce a rubuta ba ni wanda na ci bashin ni ne zan faɗi meye abin da ke kaina ina faɗin kuna fahimta shi ne ma'anan wal yumli lillazi alayhi alhaq wal yattaqillaha rabbahu ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkhas minhu shay'a kar ya ce zautaiwe wani abu a ciki kada ganin cewa haƙƙin a kansa yake ya ce zai amfani da wata dabara ya faɗi wata kalma wanda yake bin shi bashi bai ji ba wanda kalmar ta kunshi rage wani adadi na kuɗin da ake binsa din lalle ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya kada ya ɓoye wani abu kada ya tauye wani abu fa in kana allazi alaihi alhaq safihan wanda haƙƙin ke kansa idan ya kasance wawa ne abinda ake nufi da wawa wanda ba ki tsatsaye ba sosai shiri shiri wanda za ka ga shi da hankali amma kuma ba ya da hankali shi ba za ka ce mahaukaci ba ne ba dan ba za a je a yi masa ruƙuya ba ba wani aljanta tare da shi amma dai irin gidadawan mutanen ne haka ba ya da lissafi sosai shi ne safi in kana allazi ala rayka safihan aw da'ifan ko ya kasance mai rauni ne wato rauni ta fuskar halitta kamar mu ɗauka cewa kurma ne ko bebe ne magana dama da hannu da ishara ake yi da shi ina fatan kun fahimta to da haka yanzu ya zai iya yin imla'i ga marubuci domin ya rubuta abin da ke kansa na haƙƙi aw la yastati'u an yumilla ko baya da ikon yayi imla'i shi da kansa saboda wani dalili cikin dalilai uzuri cikin uzurruka da za a karɓa a shari'ance falyumlil waliyuhu bil adli sai mujibincin lamarinsa yayi imla'i a madadinsa kurma zai ci bashinka kun nemo marubutu ga kurma ga ka shi kurma ne ya kamata yayi imla'i ga marubuci yayi shifta a gare shi cewa ni wane malam kurma na ci bashin wane zan biya shi rana kaza to kurma ba zai iya wannan bayanin ba to wane ne waliyinsa wanda shi kurman ya amince da shi cikin ƴan uwansa sai ya zo da shi domin shi yayi wa marubuci din imla'i marubuci ya rubuta ina fatan kun fahimci shine falimul waliyuhu bil adl wastashhidu shahidaini min rijalikum wastashhidu ku kafa shaidu shahidai wato shaidu guda biyu min rijalikum cikin mazajanku. Aka ce anan gurin an ce shahidai ne ba ce ba shahidai ne, domin lafazin shahid ya fi cikakkiyar ma'ana saboda lafazin shahid. An gane ku? Domin shahid ta iya wa faɗa masa aka yi gina shaida a kan shaidar wani, amma shahid lalle yana nan shi ya ji da kansa. Wattashhidu shahidain min rijalikum, ku nemi shaidu guda biyu daga cikin mazajenku su yi muku shaida, shine min rijalikum cikin mazajenku. Da Allah ce min rijalikum, wato nan gurin ya nuna banda mata kenan a ciki. Sannan da ya ce min rijalikum ya nuna banda yara ƙanana kenan a ciki, domin yara ƙanana ba su cikin rijalina, hum min dhukurina la sun bi rijalina. An gane ku? Sannan ko min rijalikum, wannan ya nuna banda bayi, dole sai a samu ahrar ƴaƴa. An gane ku? Domin bawa duk da ya kasance min rijalina, sai dai shi baya da iko ne ya kulla wani abu ko a kulla, sai dai ubangidansa ya yi a madadinsa, don haka ba za a kira shi domin ya zama shaida. Kalmar rijal a nan rujula din tana nuna lallai a samu musulmi, sannan kuma namiji, sannan kuma baligi, sannan kuma ɗa, sannan kuma mai hankali. Ina ba da kuna fahimta. Musulmi dan ba za a kirawo arne ba, domin arne laysa min rijalina. Allah kuwa ce wastashhidu shahidaini min rijalikum, shi ko laysa min rijalina wa innama min rijali ghairina. Kun gane ku? Kuma ba zai zama mace ko ba zai zama kaza ba, kamar da idan cika sharɗin da muka ambata, a samu shaidu guda biyu cikin mazajenku. Fa in lam yakuna rajulaini, idan ba su kasance guda biyu ba cikin shaidu ɗin, fa rajulun, to sai a nemi namiji ɗaya, wa imra'atani, da mata biyu, mimman tardawna minash shuhada, daga cikin waɗanda kuka yarda da cewa sun iya yin shaida. To wannan lafazi cewa fa in lam yakuna rajulaini me yake nufi? Zai iya ɗaukan ma'anar an je neman mazaje guda biyu ba a samu ba, sai aka sami namiji ɗaya da mace biyu. Zai iya ɗaukan ma'anar an je neman mazaje an samu har sama da biyu, amma shi mai son shaida ne kawai sai ɗauko namiji ɗaya ya nemo mace biyu, tare da cewa in yana son maza biyu zai iya zuwa da su. Ina ba da guna fahimta. To wanne ayar take nufi? Tana nufin na farko? Idan muka ce tana nufin na farko, abin nufi babu yanda za a yi mu sanya mace ta zama shaida a wannan babi na dukiya sai in mun rasa namiji ne, sannan sai mu kawo mata biyu a madadin namiji ɗaya. Idan ko ana nufin ma'ana ta biyu ne da ayar, abin nufi ko da akwai mazaje, ko da mazaje ɗari ne a wajen, kuma ga mata kai kana da zaɓi na ka kawo namiji ɗaya da mace biyu a madadin ka kawo ɗaya namiji. Ina fatan kun fahimta. To wannan ma'anar ta biyu kuma ita ce tafi dacewa da daidai. Don da aka ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun, ba a ce fa in lam yujada rajulaini, da ba a samu mazaje guda biyu to a kawo ɗaya da mata biyu. Lam yakuna ba su kasance ba, ma'ana mai kira bai kira wasu ba, kawai sai kira wani namiji ɗaya da mace biyu, shikenan. Fa rajulun wa imra'atan, sai kawo namiji ɗaya da mace biyu, mimman tardawna minash shuhada, cikin irin wanda kuka yarda da shi da su. Lafazin mimman tardawna ya shafe ku, ku ɗaiɗaikun musulmai da aka kira da cewa ya ayyuhal ladzina amanu, ko ko mu ce a'a ya shafi masu hukunci, domin a iya zuwa shaida mutum ya ce zai ba da shaida alƙali ya ce bai yarda da shi ba, da akwai tuhuma ta tare da mutum. Don haka yarda da shaida a matsayin shaida, kotu ce take da dama ta yarda ko ta ki yarda, ka iya kawo shaidar ka kai kotu kuma take karɓan wannan shaidan saboda wani dalili cikin dalilai. Don haka mimman tardawna ya shafi alƙali kenan, mimman tardawna minash shuhada, cikin irin waɗanda kuka yarda cewa shaida ne. Me yasa aka ce namiji ɗaya da mace biyu? An tadilla ihdahuma, saboda idan ɗaya daga cikinsu ta manta, ad-dalal anan bi ma'ana an-nisyan, domin lafazin dalal yana zuwa da ma'anan nisyan. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa, amma a can gurin bi ma'anan al-jahl ne la yadhillu. An gane ku? Amma yana zuwa bi ma'ana an-nisyan. An tadilla ihdahuma, domin idan ɗaya ta manta, fatudhakkira ihdahuma al-ukhra, sai ɗaya ta tuna mata. Me yasa muka fassara ad-dalal anan bi ma'ana an-nisyan? Saboda an kawo shi domin ya zama kishiyar at-tazkir. An tadilla ihdahuma fatudhakkira, sai nuna tudhakkira anan tunai abinda ake tuna da shi kenan, ya nuna an tadilla kenan abinda aka manta da shi kenan. Fatudhakkira ihdahuma al-ukhra, shine hikimar cewa a kawo namiji ɗaya da mace biyu, ma'ana namiji yana da karfin hankalin kiyaye al'amura saboda mace, saboda idan shi guda ɗaya ne a madadin mace biyu yake. Ubangiji ta'ala ya ce wala ya abashu hada'u idza madu, kada shaidu su ki zuwa idan an kiraye su. Lokacin da aka ce zo ka ba da shaida, ba ka da ikon ka ce ba za ka ji ba, dole ka ji, Allah ya riga ya wajabta maka. Wala tas'amu an taktubu, wala tas'amu, kada ku kosa ku musulmai lokacin da za ku yi mu'amala ta bashi a tsakaninku, kada ku kosa an taktubu, ku rubuta shi bashi din, saghiran aw kabiran, kaɗan ne ko da yawa, babba ne ko ƙarami, ila ajalihi, zuwa ga ajalinsa da kuka yarjejeniya. Kada ku ce tunda ɗan kaɗan ne ba za a rubuta ba, a komin kankantarsa, komin yawansa, ku rubuta. Ma'ana idan 100,000 ne a rubuta, haka in 5,000 ne a rubuta, idan 1,000 ne a rubuta, ha kuma idan ya zanto naira 100 ne ko 200 kuma a rubuta. Sai Allah ce sagiran aw kabiran, ila ajalihi, zuwa lokacin sa sanne. Zalikum aqsatu inda Allah, zalikum abinda aka ambata muku din nan na rubuta bashi, aqsatu inda Allah shine yafi zama adalci a wurin Allah ta'ala. Wa aqwamu lishahada, kuma shine yafi miƙar da shaida idan an yi musu daga baya abinda ke rubuce sai ya zanto ya taimaka. Domin abin da aka kiyaye da kwakwalwa a iya mantawa, amma abin da aka rubuta yana nan a tabbace a rubuce dinsa. Wa adna Allah tartabu, kuma shi yafi kusata ku tayi da ba za ku yi shakka ba. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, sai dai fa an takuna tijaratan, in abin da za ku yi rubutu din ya kasance harka ce ta kasuwanci, hadiratan, wadda take halarci yanzu zan sai abu, sannan kuma ga kuɗi nan take, kai kuma ka karɓa, shi ne tijaratan hadiratan ke, ga kuɗi yanzu sai haja, ga kuɗi hannu, wannan ba buƙatar sai an rubuta. Tududuna ha baina kuma da kuke gudanar da ita tsakaninku, irin wannan falaisa alaikum junahun, Allah taktubuha, babu laifi a kanku, Allah taktubuha, idan har ba ku rubuta irin wannan ba. To wannan cewa illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, wato kamar istisna'i akai, idan ya zanto tijara ce, to ai tijara kuma ba bashi bace ba. Idan istisna'i ne, to kaga anan gurin mustasna baya cikin jinsin mustasna min, sai ya zanto al-istisna, wa anan gurin munqati'un ne, illa bi ma'ana lakin, wato sai zanto tijaratan hadiratan tudunaha bainakum ba ta da alaka da idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, bi ma'ana anna almustasna lam yakun min jinsil mustasna min, sai zanto illa anan bi ma'ana lakin. Idan ko muka ce a'a alistisna'u huna muttasil bal istisna'ul munqati' bane ba, ma'ana lalle tijaratan din nan tana cikin jinsin idza tadayantum bidainin, to sai zanto fadin da ke cikin idza tadayantum bai takaitu ba akan bashi kadai, ya shafi bashi, ya shafi wani nau'i na cinikayya mai kaba da rashi da ake kira as-salam ko as-salaf, ana kiransa as-salam bisin da lam da ko mim a ƙarshe, ko a ce as-salaf bisin wal lam wal fa a ƙarshe, duk wanda aka faɗa larabcin sa yayi daidai. To shi kuma as-salam yadda yake a cikin musulunci, mutum ne yake zuwa wani gari ya je ya kawo haja, kai kana da sha'awar wannan hajar a wurinsa, idan ya kawo za ka saya, ga kuɗi a wurinka, kana jin tsoron kar ka ajiye su a wurinka su salwanta kafin ya kawo. Shi kuma a yanzu babu hajar a wurinsa, hasali ma yana da buƙatar kuɗin da zai je ya sayo hajar, to sai ku kulle cinikayya kai da shi ya zo nan. Ina son idan ka je tafkin Chadi ka sayo kifi tarwaɗa mai sifa kaza, ina buƙatar buhu kaza, karamin buhu ko tsakatsakiya ko babba, ko kuma ma'auna da kilo, ina buƙatar kilo kaza, nawa ne kuɗinsa, ka faɗi sifar abin da kake buƙata na haja, shi kuma ya fahimci sifar, kuma ya yi alkawalin ita zai kawo, sai ku yi cinikayya, sai ka ɗauki kuɗin yanzu ka bashi. To ya halatta irin wannan yanayi, idan kun yi wannan sai ka ɗauki kuɗin sai ka bashi, kaga yanzu ba ya da haja ɗin, sai in ya je ya sayo ne sai ya kawo maka. Wanda wannan ya ci karo da abin da muka tabbatar a jiya na ka'idar yadan biyadin, ina fata an fahimta, yanzu bai zama yadan biyadin ba, kai yanzu ka bashi kuɗi amma kuma baka karɓi haja ba, ka gane wurin akwai matsala a ciki. to amma an yi rangwame a irin wannan yanayi ne saboda duba da bukatar ka kai wanda kake so ka sai haja da bukatar shi ɗan kasuwan da yake so ya sayar maka da haja. Shi yanzu yana bukatar kuɗi don ya je ya sayo haja, in kuɗinsa ba sado ba zai iya zuwa ya je ya sayo ba, kai sai ka ba shi kuɗi. Kai yanzu kana da bukatar haja amma babu ita sai an je an sayo, in an ce a bari sai an kawo ka saya, kila wani ya riga ka saya, kila ma kafin a zo ka kashe kuɗinka a nan gurin sai ka tagayyara kuma, to sai aka ba ku dama a irin wannan yanayi. To amma irin sa ne sai manzon Allah ya kiyaye cewa dukkan wanda zai yi salaf ko zai yi salam to falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum, lalle ne kasance an yi wannan cinikayya a kullu rijijinin cinikayyar cikin awo sananne ko kuma mudu sananne, cewa na sai kaza mudu kaza a wurinka ko kilo kaza a wurinka, ga kuɗin yanzu kai kuma za ka kawo mun hajar nan da wata ɗaya ko nan da sati biyu ko nan da kwana uku, irin wannan ya halatta. To kaga idan mun ɗauki kalmar idza ta dayantum ta shafi bashi wanda yake na kuɗi da kuɗi, in baka kuɗi bisa ka cewa za ka biya rana kaza, sannan kuma ta shafi salam na yadda zan baka kuɗi kan za ka kawo mun wata haja amma sai nan gaba, to kaga kenan sai ya zanto da bashi na ga kuɗi kan cewa za ka biya nan da wata biyu ko wata uku, da kuma bashi na cinikayya na ga yanzu na baka farashin abu bisa ga cewa kai kuma za ka kawo mun hajar nan gaba, shi ne ake nufi da cewa idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl, har zuwa inda aka ce illa an takuna tijaratan, sai aka ce sai fa in kasuwancin da za ku yi din wanda ya shiga fadin idza tadayantum kasuwanci ne hadira wanda yake gashi kuɗi yanzu, in baka kuɗi kuma ka bani haja, to tunda shi ya sha bamban da salam fa laysa alaykum junahun alla taktubuha, wannan babu laifi don mu furguta babu komai a kanku. Ina jin yanzu abin ya fito fili, mallam Ahmad da kai ka sage, ina jin baka kama ta sosai ba, ina jin abin ya fito fili haka. To fa laysa alaykum junahun alla taktubu, wannan babu laifi ko da ba ku rubuta din ba, saboda salam ne ko salam ne an riga an yi afuwa a kai. Abin zai iya fitowa fili, ga wani mutum yana zuwa kotuna yana kawo motoci amma shi ba mai kuɗi ne da yawa ba, zai je ya sayo mota ɗaya mota biyu, idan ya zo sai ya sayar, idan ya sayar sannan sai je kawo ta, to sai je kawo motoci guda biyu, ya sayar da ɗaya bai sayar da ɗaya ba, kaga yanzu lokacin ko masa kotuna bai ba har sai ya sayar da mai ɗaya, wanda take hannunsa kai ba ita kake bukata ba, irin wanda ya sarka kake so, kuma ita mutane suke yayi dan kila ta fi kwari ko ta fi kyau ko saboda wani dalili sai kake son ka sai wasu, to yanzu idan ka kawo mota ta gaban ni zan saya, sai ce ai yanzu ko ba ni ba zuwa kasar har sai na sayar da wannan dan ba kuɗi a wuri, sannan kuma idan na sayo ni ba zan iya maka alƙawarin cewa zan baka ba, dan kila wani ya riga ka saya, idan wani ya riga ka saya ya bani farashi da na ji na gamsu da shi, to kaga ba lallai bane zan kawo maka, kila in kawo maka kila ba zan kawo maka, sai ka ce to amma dun wannan ni tunikin motar mu ne yanzu, ni ga irin motar da nake so ka kawo ni, ina son ka kawo mun Honda wanda take model 86, ko ka kawo Mercedes 190 wanda take model 88 ko 91 ko wani abu makamancin haka, mai sufa iri kaza, mai sufa iri kaza, mai bayani iri kaza, da quality iri kaza, kila automatic kila ko manual kila wanda take da AC kila wanda ba ta da AC ko wani abu, duk yarjejeniya komai da komai, sai ai in wannan kake bukata ai kuɗin ta naira 1000 kaza ne, haka ne kuɗin ta idan an kawo ce eh to yanzu kake yanzu za ka kawo, yanzu ba muna cikin Ramadan ba, ina ba ta tabbas din cewa nan zuwa rabin Shawwal kafin ka kammala cikin Shawwal ɗinka na kawo maka Mercedes ɗinka, sai ka ɗauki kuɗi sai ka ba shi, kaga yanzu ka ba shi kuɗi babu mota, shi kuma zai je kawo maka ita nan gaba, to shi ma an yi rangwame a irin wannan, dai yana cikin wancan salam ko salam, ina fatan kun fahimta, kaga kasuwanci ne amma gashi yanzu ba riga abin nan ba, to irin wannan in za a yi shi lallai a rubuta, kamar yadda lallai a rubuta bashi to lallai shi ma a rubuta shi, kamar yadda a bashi za a nemo marubucin da ba kai mai saye da mai sayarwa ba, ba kai mai karɓan bashi da wanda aka ba bashi ba, to haka anan marubucin ya zanto ba kai ba bashi ba, farko shi ne zai rubuta rasidi ya baka, a nemo wani marubuci ya rubuta, ku je ku nemo wani lauya ko kuma wani masani ta fuskar shari'a ya zo ya rubuta, in ma ya ce ba zai kyauta ba ku biya shi ladan sa ya halatta, ya ce ba zai fi sabilillah ba, sun yi an bashi lada ba laifi ya bai ga dama ya fi sabilillah ba, kila ba zai rubuta fi sabilillah ba nan gurin amma zai je na kula fi sabilillah ba, shikenan bai zai san ya bashi ladan sa, mun kuma muna son ya rubuta mu kare da rubutun sa, shikenan ba laifi ya yi ba, sai kaga lauya ba kai kuɗin zai je ba, zai iya shiga cikin irin waɗannan hulɗoɗin kuma duk sun halatta, sai idan muka yi gaggawa muka ce aikin lauya haramun ne cikin musulunci, mun yi gaggawa da yawa ko akwai inda zai zama haramun amma akwai inda zai zama halal, sannan akwai wakilci a kotu, to duk wannan ba dai babunta bane ba. Falaysa alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum, ubangiji ta ce wa ashhidu sai ku kafa shaida idza tabaya'tum, in za ku hulɗa shaida sai ba, ma'ana idan zan wurin ka ina kana sayar da shadda, na sai shadda wanda zan tsinka in yi rigan sallah da ita naira 2,500 naira 6,000 naira 7,000 ka sayar, ga kuɗin na baka, sai mu kalli mutum guda biyu ko uku cikin su ce wani ka zama shaida na sai wannan bandar din shaddar gashi kuɗi hannu na biya shi, ka zama shaida eh. Ina fata an fahimta, lallai a samu shaida wa ashhidu idza tabaya'tum, wannan an fita daga maganar bashi kuma a wajen saye ma da sayarwa lallai a samu shaida. Sukun kuwa ya taɓa zuwa yau shefa ne ya yi shaida, ko ya je ya sayo buhun shinkafa ya kafa shaida, ko ya je ya sayo tattasai da tumatiri ya kafa shaida, wace ce ta je sayan atamfa ko ta je sayan gwalagwale ta kafa shaida? Babu wanda ya sayo. Allah kuwa ya ce wa ashhidu idza tabaya'tum, ku kafa shaida lokacin da za ku ƙulla kasuwanci. Yana daga cikin rahmar Ubangiji wannan umarnin bai zama na wajibi, don da ya zama na wajibi da mu shiga uku mustahabi ne, ana son a yi shi, in ba mu yi shi ba kasuwancin ya halatta, ba dole ba ne. Kaji wani ya ce yauwa ya ji ya fi cikin to haka wannan rubutu ma na bashi shi ma ba wajibi ba ne bisa ga zance mafi inganci, yinsa dai mustahabi ne amma ba dole ba ne rubuta shi ɗin, amma a samu shaida ɗin akwai buƙatar a samu shaida, amma rubuta shi ba wajibi ba ne. Ina fatan kun fahimta. In an rubuta haka aka fi so don shi ne fi tabbatarwa. Wala yudarra katibun wala shahid, wala yudarra katibun, kada marubuci ya ce zai yi zalunci ya yi cuta, wala shahidun, kar mai shaida ya ce zai yi cuta. Abin nufi kada marubuci ya rubuta abin da ba shi ne ya dace ya rubuta ba, in ya haka ya yi cuta. Haka kar mai ba da shaida ya yi kwange ya jirkita ya rikida wannan shaida da zai bayar, idan ya haka ya yi cuta. Wannan idan mun dauka cewa wato wala yudarra, wato ya zanto mabani lil ma'lum kenan, idan to katibin shine fa'il dinsa. Amma idan mun dauka fi'ilin mabani lil majhul ne, ya zanto katib na'ibul fa'il, ha kuma shahid ma'tufun alayhi shima na'ibul fa'il, sai ya zanto wala yudarra katibun, kar a zalunci marubuci. Ya rubuta wani abu kai kuma takardar dake wurinka sai ka je ka ƙara ko ka rage, ya rubuta bashi na naira 2,500 da ka karba a wajen wani kaza kaza, kai kuma da ka je sai ka goge wata zero sai ya dawo nawa 500, da ka goge zero ɗaya ba ya dawo 500 ba, yanzu kai ka zalunce shi, an zo sai a rika tsammani shi ne rubuta haka ba yadda kai masa ibla'i ba. Ina fata an fahimta. Ha kuma idan wanda shi ne yake min bashi shi kuma sai ya ƙara zero, kaga ya zama 50,000 a madadin 2,500, mun gurin mafi gidan za a zalunci wanda yake marubuci, shi ne wala yudarra katibun, kar a ce za a zalunci marubuci, wala shahidun, kar kuma a ce za a zalunci shaida, wato a tura masa ya bada shaida kan wani abu daban amma a je a bada wani bayani daban. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum, in taf'alu, in har kuka aikata haka ko kai yadda za ku zalunci marubuci ko mai bada shaida, fa innahu, to abin nan da kuke fusuqun bikum ya zama fasikanci ne, wato saba wa Allah ne, fita ne daga yau Allah da'a. واتقوا الله وتري دوكوكين الله ويعلمكم الله الله ينا سند دكو دوكوكين سا ينا سند دكو حكمته حكمتان سا والله بكل شيء عليم الله مدوكين سركي مثلي ني game da kowane irin anan da yawa daga cikin masu tafsiri suna fassara ayar bai da dace ba ta yadda za su fassara واتقوا الله ku tsorace Allah wa yu'allimukum Allah sai Allah ya ba ku ilimi sai su nuna kamar taqwa ita ce makamashi ne yin ilimi, ta yadda idan mutum ba da taqwa ba zai ilimi ba. Har yanzu da dama a ƙarƙashin wannan akan kawo kissa ta Waqi' ibn al-Jarrah cewa ya yi karatu a wajen Imam Shafi'i, ya ɗauki darasi ya je ya yi ƙoƙarin ya haddace ya kasa haddacewa, sai ya zo ya kawo wa Imam Shafi'i ƙarin cewa gashi fa ya je ya yi harda ya yi harda harda take zama me ya faru. Imam Shafi'i ya ce ka dai yi tunani ko ka yi wani saƙo, ya je ya yi tunani shi dai bai tuna ya yi wani saƙo ba, ya zo ce gaskiya shi dai har da take zama. Imam Shafi'i ya ce dole akwai wani abu, ka tuna dai akwai wani saƙo kila da kai, har sai ka tuba daga wannan saƙon sannan ba za ka sake irin sa ba nan gaba, sannan har da za ta zauna a kanka. To wanda ya yi tunani ya yi tunani sai ya yi tunani sai ya ga ashe akwai wata mace tana tafiya a gabansa, wai sai iska ɗin ɗauke gilanta sai ya ga tsintsiyar hannunta, sai ya kallo ta kallo na sha'awa, sai wannan ya sa abin da ya haddace na hadisai ko na ɗansu matsaloli na fiqh sai ya zube masa. To shi ne har yanzu na cewa shakautu ila waki'in su a hifzi
فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. اما wannan magana gabaɗayan ta da'if yace shi waki ibn al-jarrah bai ma taɓa yin karatu a wajen imamu shafi ba a tarihin sa ma gabaɗaya. Amma wannan kisar ta wajen masu azu za ka yi tijinta a wajen da zaman da zuwa za ka yi tijinta. Sannan cewa idan mutum ya zanto mai taƙawa ne sannan zai iya harda, idan bayar taƙawa ba zai iya yin harda ba, dan wa ya fi iblis harda ne harda fi al'amura akwai wanda ya fi iblis kan iblis zahiri ne ko malami masani ne. Ga kuma wani masani da wato ainihin a sura ta al-a'raf ta yi bayaninsa, watu alaihi naba allazi atainahu ayatuna fantalaka minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin. Gasina da ilimin Allah bai hana shi ilimi duk daga cewa fantalaka minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin, bai ce fa kana min al-jahilin, ba wai ya manta ilimin bane, bai nan ne Allah ce walau shi ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wa taba'a hawa فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لا هذا ما جنن سوى إذا متن يا ساقو في حدث تزبي وانا ما جنس يا بني ساقون سربان ركي حدث ثم دبان دادي يهودا إلى بس يزبي دبادا أما الله يمن سوما سيل مين أما كم جسوا بيرو الله جن آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنه وان فريقا منهم ليكتمون الحق قوي علمي دم ما ينا دي daga cikin sufofin su kuma wannan bai sa su manta da ilimin ba tare da cewa koyi shi da an take sauka akan mutum innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nas bil kitabi ulaika la'anuhum Allah wa la'anuhum al-la'inun tare da ga kafirci su ga zalunci su fa bi zunumi minal ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأصد عن سبيل الله هنا متعلق إيمان وأخذهم الربا سربا وقدمهم وأكلهم أموال الناس بالباطل دون اللي فنسل فبما نقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قل هل كسي أن نبا وسني أما أن الدين بيسا سنة مجهد لبا هنا فاتنهم بينك سيسوا أيضا مجمع التقاط ذي إلي الباب السيابان وسيلا بند أجسوا إلي مية قوية مكتب kare kasan zaka ilimi da kai ta kawo sai kace duk ilimin ka in baka da takawa ilimi ba zai tsirar da kai ba gaban Allah ranar tashin kiyama. Ilimi yakan tsirar da mutum ne daga azabar Allah, daga fushin Allah, idan ya kasance akwai takawa a cikin shi, idan ya kasance ilimin an gama shi da aiki. Amma ilimin da aka tsiraita daga aiki ba ya da tasiri wajen tsirar mutum daga azaba ko shiga cikin gidan rahama ranar tashin kiyama. Dan haka wattaqullaha جملة سيني زمن كنتا ويعلمكم الله جملة سيني زمن كنتا والله بكل شيء أليم جملة سيني زمن كنتا جملة لي قد أبكو سيقاق ويسي لفظ الجلالة وطو إذن أبو أنا فنسي أنا جرم ماشي سي أيوي سأنبطا سونانسا إن بحق بدأ أكسي واتقوا الله دا سي أتي ويعلمكم وهو بكل شيء عليم جملة تاي اما ساكو تويتا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم كما دا اكو تويتا الكتاب اتكن وان منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب بلغ في القران جمل ليه مشتركه تنبا احدث كده جونا با دومي اذا ka dauka cewa wattaqu Allah yana da alaka da wai allimukumullah wa kuzantu ittaqu talab kina don fi'il al-amr ne sai zanto yu'allimukum jawab at-talab kina to jawab at-talab ko fi'il mudari din su ba sai zanto majzum ba zai zanto marfu'i ba domin jawab at-talab da jawab al-talab ko kace jawab al-sharh wannan fi'il mudari kan zai zama majzum amma ne sai zan to marfu' sannan idan da ya kasance jawab al-talab ne kalmar wa yu'allimukum da ba a buƙatar kawo wau da sai a ce wattaqullaha yu'allimukumullah wattaqullaha yu'allimukumullah amma wattaqullaha wa yu'allimukumullah yana da wata alaka da juna ina ba dan fahimta wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala mai ilimi ne akan kowane irin abu wato kaga wannan na nuna ilimi abu ne wanda yake bukatar bincike. Ko da an ce wane ya ci, ko wane ya rubuta cikin littafinsa, sai abu diddigin shi wannan a ina ya tsuro. Sannan mamada sihhati qawlihi, menene makular ingancin zancensa, shin an sallama ko ba a sallama ba. Na faɗa wannan saboda waɗansu sai su ga cewa in sun faɗa maka littafi kamar sun biya ka, to sai zanto shi kanka littafin ba karɓaɓɓe ba ne ba, to ya zaka bani reference littafin da ba karɓaɓɓe ba? Ko karɓaɓɓe ne wannan gabar da ka faɗa kuskure ne na wani shi ma ya maimaita shi a cikin littafinsa, kafin shi wani ya yi kuskuren an masa raddi, shi bai ga raddin ba sai ɗauko kuskuren kuma ya maimaita a nashi. Kaga har yanzu abin da ka bani ba ka bani ilimi ba, kuma har yanzu duk da ka bani wato marja cewa in koma littafi kaza zan je in gani, har yanzu wannan baka kosar da kisirwata ba, domin ba wai in je in gani ba ne matsalar, ingancin zancen shi ne babban abin da muke rikici a kai. Ina fata mun fahimta. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim. Sallallahu alaihi wasallam.
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
وإن كنتم على سفر إذن كن كسن شيء أبسا جهالي متفيا ولم تجدوا كاتبا بكثام مربوطي بدأ ذربوا تباسي أتكانوكو farihanin makabuda, to sai a yi jingina wadda su karɓaɓɓiya, ma'ana wanda yake son ya karɓi bashin kuɗi sai ba da wani abu mallakarsa a wurin wanda zai karɓi kuɗin wurinsa don ya zanto jingina. Ranar da ya zo ya biya sai a bashi kayansa, jinginan nan da zai bayar, dabba ce zai bayar, wata rediyo ne zai bayar, agogo ne zai bayar, takalminsa ne, hula, malin babbar riga da jamfa da wando zai bayar, duk abin da kuka yadda cewa shi ne za a yi jingina da shi ya halatta. An gane ku? Nan fa idan an rasa marubuci wanda zai rubuta, to sai a yi jingina don saboda dai mutum ya samu tabbas. Kun ga a nan gurin duk wannan hikimarsa a nan gurin shi ne domin a tsare dukiyoyin mutane, domin mun karanta cikin wannan sura la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada sashin ku ci dukiyar sashi ta hanyar zalunci ba ta hanyar ta dace ba. To dan a tsare dukiyarka, a tsare dukiyata, a tsare dukiyarsa, a tsare dukiyarmu gaba daya, shi yasa ta ake kawo ka'idoji na mu'amala, sai da wani ba zai shiga wani ba. Mai bashi ba zai shiga wanda ya bashi wurinsa ba, shi kuma wanda ya bayar da bashi ba zai shiga wanda ya baiwa bashi ba, dan a samu tabbacin al'amura. Domin duk lokacin da aka yi rubutu an riga an gama, in kuma babu rubutu aka zo aka bayar da jingina, duk mutumin da kake jin tsoron kila idan ka bashi kuɗi zai salwantar, sai ka bashi jingina babu laifi. Ba dan komai ba, dan saboda dan wannan hajar da take wajen ka ta sa mallakarsa ya zo ya biya ta ya karɓa. An gane ko? Musamman dai idan ya zanto hajar ta tsara abin da ya karɓa. Misali ya karɓi naira 1,000, ka karɓi rediyon da farashinta a kasuwa 3,000, kaga ai lallai zai kokari ya zo biya 1,000 nan dan ya karɓi kayansa. Ko ya zanto daidai wa daidai, kaga a nan gurin kai an tsare maka dukiyarka, shi kuma an biya masa bukatarsa, domin da a ce an hana shi gaba ɗaya yana da bukatan kuɗin don yi wata bukata, yanzu har gara a ce an bashi jingina idan ya so, idan ya samu daga baya zai biya don bukatarsa. Kaga ana lura da bukatun kowa da kowa cikin mutane, shine farhanin makabuda. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itumina amanata, fa in amina ba'dukum ba'dan, idan sashin ku ya amince wa sashi, sai to tsakanina da wani ko menene na ko mun yi jingina da juna, ni da malam Sa'idu ne ne jingina da juna, amina ba'dukum ba'dan, shi zai bani bashi ba bukatar jingina, ko ni in bashi bashi ba na bukatar jingina kenan. Falyu'addi alladhi itumina amanata, to shi wanda aka amincewa din ya bayar da wannan amanar da aka ba amince masa akan ta. An gane ku? Waliyattaqillaha rabba, ya ji tsoron Allah, kar ya canza, kar ya rage, kar cewa wani ya amince da kai abokin hulɗa ne a kasuwa ga rumfar ka ga tashi, ma'aikatar ku ɗaya kusa da kusa kuke, dan ofis kinka ne, ma'aikata ɗaya kuke wa aiki, sai ya kasance ya baka bashi yace ai ba bukatun jingina ai ba ma sai na nemo mai rubutu ba kawai dai mun amince zaka bayani da dan zuwa kaza kawai sai ka zo tarana sai ka bata rikici san kai ba kai bane wallahi kai ba kai ba aka tarin tsuwa da kai kace a kawo qur'ani ma zaka dafa kai ko ma me zai faru ya faru ba kai waɗannan mutane za duniya kar ku mamaki wanda zai iya cin bashin ku kuma ya murfisi ba wani abu sai samshi ba shi bane ba ko ba haka akai ba yanzu akai kikenin sai da san gurin zai bayani amma anan duniya ba ya ji kunya to kaga irin wannan amfanin jingina kenan amma idan akwai aminci kaga babu wani bukatun sai yin jingina saboda shi yasa idan har mutum ya amince da kai ya baka bashi ba tare da jingina ba to ya kimanta ka ya darjanta ka sai kai Allah ya umarce ka da ka ji tsoron Allah waliyattaqillaha rabba ku ji tsoron Allah ubangijinsa shi wanda aka biyo bashi wala taktumu shahada kar ku koyi shaida idan kun sani ka san mutanen mu suna da koyi shaida sai wani tana na kan shi ni ba na nan saboda shi ba abin da tsana a duniya sai an kira su ku ya je ba da shaida ko ya sani sai ce shi bai sani ba ina dalili a ga a yi ta yanzu da ya dawo da kai a kotu sai ce shi bai sani ba Allah ya ce kar ku koyi wala taktumu shahada kar ku koyi shaida to akwai hikima lalle cikin al'amura na addinin musulunci cikin dokokin Allah dan a tsare haƙƙin kowa sai ya kasance an tsara shaida a cikin abin da ya shafi mu'amalolin mu sawa'un mu'amala ce ta dukiya kamar bashi ko mu'amala ce ta jiki kamar wajen aure da Allah ce wa ashhadu dawai adlun minkum wa aqimu shahadata lillah an bayyana ko ko mu'amala ce ta fuskar kisafi wato ana son a tabbatar da laifi ga wanda ya aikata wannan laifi kaga sai aka kawo nan gurin ma a samu shaida wanda zai tabbatar da ya ga wani ya yi laifi kaza kamar laifin zina kuma cikin hikimar ubangiji cikin abin da ya shafi dukiya da cikin abin da ya shafi mu'amala ta jiki ma'ana kamar auratayya kenan wani zai auri wanda nan kullum mu'amala ta aure sai kasance shi dubi kawai ake bukata wa ashhadu dawai adlun minkum anan gurin ma wastashidu shahidaini bi rijalikum amma abin da ya shafi a tabbatar da wani ya yi zina sai kasance sai an nemi sai dubu da hudu saboda abin da ya shafi mutunci kar a je sai dubu da biyu ana ganin mutunci saboda a kara saboda tsaron mutunci kun ga a nan gurin sai ya zanto cewa in muka kalli wannan za mu iya istinbatin cewa mutunci ya fi dukiya muhimmanci wajen tsare dukiya sai aka yi sai dubu biyu amma wajen kare mutunci sai aka tabbatar da me sai dubu da hudu amma yanzu a wurin mutanenmu dukiya ta fi mutunci muhimmanci wato sun kaucewa ta'alim na alqur'ani wanda yake da mutunci din da dukiya ko wanne yana da girman abu yadda haramun ne ka ci dukiyar wani haramun ne ka zubar da mutuncin ta hanyar kage ko wani abu makamancin haka Allah ce wala taktumu shahada wa man yaktumha dukkan wanda ya koye shaida fa innahu athimun qalbuhu to lallai yayi wato zuciyarsa a cike-cikin sako wallahu bima ta'maluna alim ubangiji masani ne game da abin da kuke aikatawa me yasa aka ce fa innahu athimun qalbi akwai hikima karka ce tunda zuciyarsa ko ta sako sauran jiki ai ya kubuta sai ka tuna ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wahi al qalb duk wanda aka ce athimun qalbu sauran gangan jikinsa kan aiki zai kai labari kenan wallahu bima ta'malun alim to kaga ita ma jikina wannan ita ce ma karina da malamai suka kafa hujja da cewa ashe rubuta bashi din can ba jingina bane ba ba wajibi bane kai mustahabi ne tunda sai aka kawo jingina in ba a rubuta ba ita ko jingina ba wajibi bace ba ita ma mustahabi ce domin duk abin da aka kawo ya zama a madadin kaza to dole ya zanto hukuncin sa da ku dauki wannan a matsayin ka'ida ya an ce yi kaza a madadin kaza to da wanda baka yi din ba da wanda ka yi a madadin wancan din hukuncin su ne daya ba zai zama daya ya zama wajibi ɗaya mustahabi ba yanzu misali yi alwala amma in baka samu damar yin alwala ba yi taimama alwala din mai hukuncin ka a taimama kuma a madadin alwala ce ko mai hukuncin ka wajibi ce ba za ka ci tsaron mustahabi ba to ku rubuta bashi in baka samu damar rubuta bashi ba to ku yi jingina a gaban rubuta bashi lokacin da kuke cikin halin tafiya to sai malamai suka yadda jingina din nan gaba ɗaya malamai suke da cewa mustahabi ce to a ce abinda ka zo a madadin sa shine rubuta bashi shi ma zama mustahabi kuna ba ta amma wato umarni ne na istiyadi shiryarwa domin ta iya yiwa yadda a jingina aka so fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi utimina amanata ko yasa har ba shi din nan ma fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi utimina idan da za a ce duk ba shi mun rubuta kashi muna kusa a kasuwa ko muna kusa a wurin aikin mu da alima ce dan la wani ba na 100 mun wani ba na 200 mun ce a sai an nemi marubuci ina marubuci zo ni wane na karɓi naira 200 wane kan Zambia kaga ji sai ga yaro gaba ɗaya sai to rubutu ba ko mai sai rubutu to amma idan akwai aminci shikenan fali addin da zai tumina amana ta kai sai zanto ka a ganin babu laifi kai a wurin ka idan ka karɓa dan karka wanta ka rubuta wane yana bi nan ba wannan ba kai da dan ka kiyaye ba shi saboda dai bayan tabbas kila ka iya mutuwa a zuwa rikici sai ka rubuta da haka wannan kan yana da kyau yana daga cikin abin da muka faɗa a wajen wasiya in muku manta ba wanda yake da haƙƙin mutane a kansa ko ajiya ko bashi yana da kyau kare bari kwana biyu ko kwana uku ba sai ya rubuta wasiya in abin ya canja ko kuɗin sun rabu sai ya goge sai ya dawo da shi kuma ya sa des kaza ga watan kaza hijira kaza ga watan kaza miladiyya bashin wani ya rage mun kaza bisa kaza zan bayar lokaci kaza a gida a san da wannan fayil din da kake rubuta wannan bayanan ko da bayan rasuwarka har a zo a shiga cikin wani mutane an gane ku da yanzu ya so da dama za a ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke ƴan kasuwa ko manya ko ƙanana ko sakatsakiya suna da suwa zuwa a yi sirki ana tsammanin da kuɗi da yawa su ya ɗansa suna ganin mahaifin sai bar dukiya sai kuma zuwa na ta kawo musu bayani cewa ana bin sakata ana bin sakata ana bin wani su yadda wani su ke yadda to ka ga al'amari idan shi ya kasance yana rubuta da kansa ya san haƙƙin Allah san haƙƙin mutane a kansa kuma dole ya biya ko da kiyama in dai ba su ce sun yi masa ba in bai biya nan zai biya can to ka ga al'amari ya hutar da ya'yansa ko ƴan uwansa ko danginsa ko wanda yake bi ba shi hikimar kenan shi yasa rayuwa akan sun ba abin da yake ta tafi
فَأَنْفِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
أقول أبن ديكي دمهم منشي na manta ya kamata in faɗa mana shi shine hadisin da ke cikin Muslim wanda aka karɓo daga Abdullahi dan Abbas wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da shaida ɗaya tare da rantsuwa dan a can gurin mun ce wastashidu shahidaini min rijalikum aka ce a nemo shaidu guda biyu cikin mazaje in ba a samu fa fa illam yakuna rajulani fa rajulun imra'atani idan ba a samu mazaje guda biyu ba fa rajulun imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada to sai a sami namiji ɗaya da mace biyu to ta iya yiwa namiji ɗaya aka samu kwata-kwata ba a samu na biyu ba ba a samu mace ba a majalisa shaida ɗaya ne ya zo to kuma sai a haɗa da rantsuwar wanda haƙƙi ke kansa kenan ko kuma wanda yake da haƙƙi sai ya yi rantsuwa cewa abin nan da shaida ya faɗa na rantsi da Allah haka ne kaga nan an samu shaida nawa kenan biyu dan ga shaida ya zo ya bayani da kuma rantsuwa wannan kaga wato amfanin bibitar hadisai kenan sai su kara fada dama abu dan ka iya zuwa ka je ka samu baka samu shaida guda biyu ba mazaje baka samu namiji ɗaya da mace biyu ba sai shaida ɗaya ka samu kuma cikin abin da ake ana buƙatar mai lalle ko dai shaida biyun duka maza ko kuma na'am ana buƙatar shaida biyun duka maza kuma kai baka samu ba domin inda ma mace take yin shaida din anan ne cikin harkar dukiya amma wajen abin da ya shafi sauran shaidu ba a kawo mace ce shaida a wannan gurin ba a nan gurin kawai aka dakatar da shaidar ta kaga lalle ne a samu namiji idan ba a samu namiji ba to kaga rantsuwa kenan a majalisa kamar da hadisin Abdullahi dan Abbas yana cikin sahih Muslim ubangiji ta ala ta lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ga Allah ne mallakar abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa yake mulkin sa ne bayin sa ne halittar sa ne su duka wa in tubdu ma fi anfusikum in har kuka ɓoye abin da ke cikin zukatanku ai kuka bayyana kai abin da ke cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kuka ɓoye shi ba ku bayyana ba yuhasibukum bihi Allah lalle Allah zai muku hisabi da shi wa yaghfiru liman yasha ya yi gafara ga wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha ya kuma yi azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin ubangiji ta'ala ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah duk abin da ke cikin zukatanku in kuka ɓoye shi ko kuka bayyana
daidai ne sai Allah ya hisabi akai. Abinda kuka bayyana zai hisabi, abinda kuka koye ba ku bayyana ba shi ma zai hisabi akai. Karshe idan ya hisabi ya gafara ga wanda ya ga dama, ya azaba ga wanda ya ga dama, domin shi mai iko ne akan komai. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim daga Abu Hurairah, Allah shi kare da gare shi, yace lokacin da wannan aya ta sauka talillahi ma fis samawati wa ma fil ardi zuwa karshe, istadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakan yayi wa sahabban manzon Allah tsanani cewa ya zami da wannan aya. Suka zo wajen manzon Allah suka ce da shi, kullifna min al'amali ma nutiku, cikin ayyuka an dora mana abinda ma iya yi, as-sala was-siyam wal-jihad was-sadaqa, ibadojin nan guda hudu duk muna iya yi, da sallah da azumi da sadaka da jihadi duk muna iya yi. Amma wannan ayar da aka saukar maka ita a yanzu ba za mu iya aiki da ita ba. Ta yaya mutum zai hana zuciyarsa mummunan tunani? Abinda kowane ɗaya daga cikin mu zai iya yi shine hana kansa yin aiki da mummunan tunani. Zuciyarka ta ce yi kaza ka ki, ko ba haka ba? Amma hana ta tunanin fa ba za ka ba. Ba za ka iya zuciya hana zuciyarka tunani na sata ko zalunci ko zina ko wata barna ko ma wani abin da ya fi wannan girma ba. A akwai lokacin da mutum zai ji ya yi wani tunanin da inda zai furta shi da baka ma sai ka furta. Tunani game da Allah, tunani game da manzon Allah, tunani game da addinin Musulunci, shaitan sai jefo maka ko ya jefo miki mummunan tunanin da in mutum ya furta ma zai fitar da Musulunci. To irin wannan kuma sai Allah ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, ko kun boye ko kun bayyana sai an yi muku hisabi akai. Waye zai iya aiki da wannan ayar? Haka sahabbai suka ce ba za mu iya aiki da wannan ayar ba, dan ba za mu iya hana zukatanmu tunani ba. Saboda haka yaya zami? Sai manzon Allah ya ce da su, aturiduna an taqulu kama qala ahadul kitabaini sami'na wa ataina, so kuke ku faɗi irin abinda waɗanda aka baiwa littafi biyu kafin ku, yahudu da nasara suka faɗa, yahudu da kirista suka faɗa sami'na wa ataina, haka kuma kuke so ku ce bal qulu sami'na wa ataina ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Abinda ya kamata ku ce sami'na wa ata'na, ya Allah mun ji kuma za mu yi da'a, mun ji mun yi biyayya, ghufranaka muna neman gafararka, wa ilaykal masir kuma lalle gare ka neman koma take. Maza Allah ce je su yi ta faɗin wannan kalma. Abu Hurairah ce falam maktara ahal qaumu zallat biha alsinatu, sahabbai suka je suka yi tawaye ta sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. A daidai lokacin ku ba wai aya ce ta sauka da wannan ba, bayani daga wakilin manzon Allah ya koya musu yadda za su yi, sai aya ta sauka ta da bayanin abinda manzon Allah ya faɗa musu, shine aya ta gaba. Sai Allah ce
amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
الله تي آمن الرسول الرسول بالالف واللام يعني منزن الله ake nufi sallallahu alaihi wasallam, manzan yayi imani bima unzila ilayhi min rabbih, dangane da abinda aka saukar masa zuwa gare shi daga wajen ubangijinsa, wal mu'minun, haka mummunan ma sun yi imani. Kaga al mu'minun su ne as-sahaba din wanda suka zo suka kawo masa karan ko suka kawo masa korafin cewa ba za su iya aiki da wancan aya ba, da manzan Allah ya ce ku je ku ta cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, suka yi tamimitawa, sai Allah ya bada shaida cewa lalle manzon yayi imani da abin da aka saukar masa, haka mummune ma sun yi imani. Kullun amana billahi, kullun anan tanwinul iwad ne, ai kullu wahidin minar rasuli wal mu'minin amana billah, kowane daya sawa'un manzon Allah ne mummunan ne sun yi imani billahi da Allah madaukakin sarki, imani da samuwarsa, imani da rububiyarsa, imani da cancantar abota ta masa shi kadai, imani da sunayensa waɗanda suka tabbata Qur'ani da hadisi, da sabobinsa waɗanda Qur'ani da hadisi ya tabbatar, wa mala'ikatihi kuma sun yi imani da mala'ikun Allah, wa kutubihi kuma sun yi imani da littattafan Allah, wa rusulihi kuma sun yi imani da dukkanin manzanni, suna masu cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba ma rarrabewa daya daga cikin manzannin Allah, wai mu ce ba mu yadda da shi ba. A aqidar mu ta musulunci kowane manzo mun yadda da shi tun daga farkon manzanni har zuwa ƙarshen su. Wa qalu, suka rinka cewa sami'na wa ata'na, ya Allah mun ji ko mun yi biyayya. Ghufranaka rabbana, wato muna neman gafaranka ya Ubangiji, shine ma'anar ghufranaka kenan, muna neman gafaranka ya Ubangiji. Wa ilaikal masir, ya zuwa gare ka ne kuma dukkan makoma take. Wato wannan ayat labari take bayarwa game da halin da suka samu kansu a ciki bayan manzon Allah ya ce ku je ku yi ta faɗin wancan kalma, da kuma shaida take bayarwa akan su cewa lalle imanin su imani na gaske ne, ba irin imanin Yahudu ko Nasara bane ba. Amma har yanzu ba a sauke nauyin da suke ganin ya nauyaya musu ba a cikin wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, har yanzu wannan nauyin suna ganin ba a sauke musu shi ba. To shine sai aya ta gaba za ta sauke wannan nauyin, sai Allah ya ce
la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Abdullahi dan Abbas yace wannan aya sai zanto ita ta soke waccan ta shafe ta, da Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a, Ubangiji ta'ala baya kallafawa rai sai abinda zata iya, baya tsora mata nauyi sai na abinda zata iya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, na gare ta abinda ta aiwatar na kirki, wa alaiha maktasabat, kuma akan ta zai hau duk abinda ta dawo kanta na mummunan aiki. An gane ko? Wato sai wannan ta shafe hukuncin wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Sai ya zanto manzon Allah ya ƙara bayani cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira, inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat aw haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Yace lalle Ubangiji ta'ala ya yafewa al'ummata irin waswasun zuci da zuciya ke sakawa mutum, mummunan tunani game da Allah, game da musulunci, game da aikata wani aikin barna, ko irin abin da zuciya ta faɗa kafin harshe ya furta, kafin ayi aiki mutum bai sa abin a harshensa ba ya furta shi, sannan bai sa shi a aikinsa ba. Manzo Allah ce Allah ya yafe al'ummata wannan. Da haka duk tunanin da mutum zai mummunan tunani, wato babban abin da ake so ya yi kokarin ture shi idan ya je yana yi, amma yinsa ɗin baya sa a kama ka da laifi. Shi yasa wani sahabi ke tambayar manzon Allah, mukan samu kanmu cikin wani mummunan tunanin da in mun furta da baka kila ma mu kafurta. Manzon Allah ya ce yabo ya tabbata ga Ubangiji da ya mayar da kaidin shaitan zuwa ga wasu wasi, tun da dai baku furta da baka ba shikenan, tun da baku aiwatar a gabbai ba shikenan babu komai a kan. A wani wurin ma da wani ce mukan ji mummunan tunani, muna kokarin ture shi shaitan na ƙara kawo shi ko zuciya na kawo shi, ba masu yanzu me hukuncin mu? Sai manzo Allah ce zaka sarihul iman, wannan shine hakikatin imani, bawa ya ji wannan tunanin amma zuciyarsa ba ta so yana kokarin ture shi, kaga Allah ba zai kama mutum da shi ba kenan. Dan haka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, nan gurin na nufin an shafe waccan aya kamar yadda wato ainihin Abu Hurairah ya faɗa. Lafazin shafewa a wurin salaf yana da faɗi, ta iya yiwa an shafe hukuncin ta gaba ɗaya, ta iya yiwa an rage faɗinta, an cire waɗansu ababai da sa iya shiga cikin faɗinta. A nan dai an cire wani abu da zai iya shiga cikin faɗinta ne, domin za a zo inda mutum zai yi nufin mummunan aiki bai riga ya aikata ba, sannan kuma a kama shi da shi. kaga cewa an shafe ta gaba ɗaya babu wannan magana take ba wai dan Abu Hurairah ya kuskure ba Abu Hurairah ba kuskure ba idan sun ce an-nasakh suna nufin wato takhsis al-am wato aya tana da faɗi sai aka fitar da wani abu guda ɗaya daga cikin ta sauran al'amuran da ba a fitar ba suna nan har yanzu a cikin ta a nan gurin mummunan tunani irin wanda mutum bai yi nufinsa ba ya zo masa yake kokarin ture shi shine abin da ake cewa an shafe ba za a kama mutum da wannan laifin ba ba za a yi wa mutum hisabi akan wannan ba amma mummunan tunanin da kai ne ka kulla niyya za ka yi fa kai ka gayyi tushi ma cikin zuciyar taka har ya zo kuma ka ba shi wurin zama ya zauna kuma ka zartar za ka yi aiki da shi to wannan duk wanda ya yi nufi na mummunan aiki a maka Allah ce wa man yuridu bihi bil hadin bi zulmin nuzakkihu min azabin alim ko ba haka ba sannan idan mutum barawa ya yi nufin yin sata kaga ya kulla niyyar zai sata da nufin zai je ya yi satan nan sai je tarar da mai gadi a wajen sai dawo yana cizon yatsa za a bashi zunubi kan wannan mummunan niyyar ko ba za a bashi zunubi ba za a bashi saboda ya ki ne dan saboda mai gadi ba dan tsoron Allah ba ga ko mutane guda biyu da manzo Allah ce zalta kal musulmani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fin nar sahabbai suka ce hadha al qatil fa ma bal al maqtul qala li annahu kana harisan ala qatl sahibihi wato dan saboda ya zama mai kwadai kan kashi dan uwansa duk da cewa na yarda kila wani zai iya daukan yayi munakasha anan yace a'a ai anan gurin banda tunani ne ya kashi dan uwansa yayi ma yunkuri to da wannan yunkurin ne za a kama shi ba da niyyar kadai ba ina fata mun fahimta idan ka samu wanda yake musu zai ce haka sai mu ce to idan aka koma wa man yurdifihi bi ilhadin bi zulmin irada din ce kawai ta zuci bai yi yunkuri ba amma aka ce za a kama shi da zulmi wannan kai da eh to mu dawo wannan din wannan din abu guda biyu yayi yunkuri din da hannu sannan kuma da nufi din na zuciya amma sai Allah ya yi bayanin za a kama shi da zulmi ne saboda nufin na zuciya ba dan yace li'annahu kana harisan ala qatl sahibi manzo Allah ya bayani kai li'annahu kana harisan ala qatl sahibi ina fatan ya fito biliya ma'ana dai can gurin kamar ikhraj fardin min afrad al'ammi wanda ana kira shi da suna annas a wurin wadansu magabata fitar da wani guda ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'amura masu yawa sai a ce masa nas amma sauran da ba ambata ba suna nan a cikin hannun da haka an rage fadin wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah an rage fadin ta ne amma ba an shafe duk abin da ta shafa bane gaba daya ina ba don gumbayin wannan saboda kar mutum ya dauke ta haka ya je ya ci karo da wani nasin kuma ya rasa yadda zai yi laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana ya ubangijin mu la tu'akhidna kad ka rike mu da laifi in nasina in mun yi mantuwa aw akhtana ko mun yi kuskure abinda muka yi da mantuwa kar ka kama mu da zunubi abinda muka yi kuskure kar ka kama mu da zunubi to anan gurin maganar cewa idan ka manta ba za a kama ka da zunubi ba rashin kamawa da zunubi baya nufin sauke wajibi ko kuma biyan abinda ake nufi da iwa ina fatan kun fahimta mutum ne ya kuskure sai ya kisa zai biya diya ko ba zai biya ba zai kafara ko ba zai ba to gashi an ce la tu'akhidna in nasina sai ka ce a nan gudun adamul mu'akhadhati bidhanbi ne shi ne aka yafe mana anan a kama ka da laifin mai kisan kai an yafe ba za a kama ka da wannan laifin ba tunda kuskure ne amma wannan bai nuna ba za ka biya diya ba bai nuna ba za ka yi kafara ina ba don kun fahimta ko bisa ga kuskure ka kashe ragon wane ko ka kona motar wane ko mashin din wane yace ba zai yafe ba sai ka biya shi dole sai ka biya ba za ka zo ka ce mana rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'a ba za ka hujja da ita ba sai a ce nan a kama ka da zunubi ne ake nufin ba za a kama ka da shi ba ina fata kun fahimta amma bai nuna cewa aiwa dake kanka ba za ka biya ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil alaina isran ya ubangiji kar ka dora mana wani nauyi kama hamaltahu ala allazina min qablina irin yadda ka dora shi kan waɗanda suke kafin mu abinda ake nufi nauyi da zai fi karfin mu irin wanda za a ce idan ka yi laifi sai ka je wuri kaza ka tuba sannan za a karba yadda aka ce banu isra'ilawa su je baitul maqdis su tuba kafin a karba ko a ce fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum a ce sai mun kashe kawo nan mu ne sannan Allah zai karba wato tuban da muka yi ko wannan shine ake roƙa cewa ubangiji kare tsora mana shi an gane ku? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, ya ubangiji kar ka dora mana abin da bamu da iko akan sa. Wa'fu anna, kai mana afwa. Waghfir lana, kai mana gafara. Warhamna, ka jikan mu. Abin da ake nufi da al'afu kai laifi, amma sai a kyale ka ba za a kama ka da laifin ba. Al-ghufran kuma abin da ake nufi, zunubi ne ka tara da yawa sai a zo a suturce shi ya zanto kamar babu, an rushe shi. Shine waghfir lana warhamna, kuma ya Allah ka sa mu cikin rahamarka. Anta maulana, kai ne majibincin lamarin mu. Wato mahallicinmu sannan ko mai taimakon mu. Zalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Fansurna, ka taimake mu Allah qawmil kafirin, akan mutanen da suke kafirai. Kun san dai hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim, babu kalma ɗaya da mutum zai roƙa da ita a cikin wannan aya, tun daga la tu'akhizna in nasina, sai Allah ya ce naji na ansa, aw akhtana, ya ce na ansa, wala tuhammilna ma la wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina allazi qad fa'altu, naji na zartas, wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, zai ce qad fa'altu, wa afu anna qad fa'altu, waghfir lana ma qad fa'altu, warhamna qad fa'altu, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin, duk Allah zai ce qad fa'altu. An bayyanta ku? Da haka sai manzon Allah ya sunnanta mana cewa waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshe daga amanar rasulu zuwa fansuna al-qawmil kafirin suna cikin zikiri na dare da ake son mutum ya rinka yi lokacin da zai kwanta barci. Har ya faɗa cikin wani hadisin, man qara al-ayataini fi laylatin kafataku, mutumin da duk ya karanta wannan ayoyi guda biyu daga cikin ƙarshen suratul baqara a dare, to sun ishe shi. Abinda ake nufi, sun ishe shi tsaro, ko sun ishe shi a madadin sauran azkar da bai samu daman yi ba, kamar yadda waɗansu malami suka faɗa. A takaice dai wannan yana cikin wato ainihin zikirai na dare kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Wannan shine karshen suratul baqara. Akwai bayani guda uku takaitattu matuka. Bayani na farko, akwai lokacin da muke bayanin annabi Musa alaihi salam ya halifantar, sai da baki na ce ya halifantar da Samiri, ba ko Samiri ya halifantar ba, ya halifantar da wato Harun dan uwansa ne, wanda shi Samiri na cikin mabiyansa, sai ya surantawa mutane bautar dan maraki. Wannan wato kuskure ne nayi, ɗaya daga cikin masu sauraron karatu ne ya tunatar da ni, Allah saka masa alkhairi, saboda ya shiga kasir, kaga ya kamata duk wanda ya zo wannan an samu nasif da mansuf. Abu na biyu, akwai wato ainihin maganar da ta shafi Haruta wa Maru. Wani dan uwa daga cikin ku masu mai kokari ya bani wani kasir na Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen. Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen babban malami ne ya rasu a kasar Saudiya kamar shekara uku ko wani abu makamancin haka da ya wuce baya. Yana daga cikin malaman da na karu kuma nake ci gaba da karuwa da karatunsu, tunda yana da littattafai da ya rubuta, yana da kuma littattafai da ya sauke a kasat, da alfiya ta Ibn Malik ya sauke ta a kasat, wanda yake son ya ji nahwu tsantsa, da kuma littattafai daban-daban a mustalahul hadith, a fiqhu, a usulul fiqh da sauransu. Shi abin da ya tafi a kai wajen wannan Haruta wa Maru, dan uwan ya bani kasir na zina, shi yasa ya kamata in yi bayani kamar yadda na ji a kasir din, sannan in faɗi muwafaka ta ko rashin muwafaka ta ko mulahaza ta kai. Abin da Sheikh Muhammad Salih bin Usaimin ke cewa, na farko, shi ya yadda cewa Haruta wa Maru din nan mala'iku ne guda biyu, kuma ya yadda cewa abin da suka yi din nan, cewa ko sun yi kisan kai, ko sun yi kaza, ko sun yi kaza, ko sun yi kaza, yace domin zartar da wato Allah yana da hikima wani lokaci ya sanya wani kusantaccen bawa daga cikin makusantansa ya aikata wani abu, sannan daga baya ya fi masa. Ba wai laifi bane ba da suka yi wannan abin bisa ga kaddarawan Ubangiji, domin ya zanto hikimar shi ne daga baya sun yi nadama an yafe musu, kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya yi kisan kai. Yayi ko bai ba da nasa alqur'ani, kamar yadda annabi Adam mun karanta an ce karkata gushiya kuma yaci. Ina fata an fahimta. Daga baya kuma Ubangiji subhanahu wataala riga nuna ya yafe masa da dai waɗansu ababe da ya kawo, ya kuma faɗaɗa wajen bayyana ka'idoji na usulul fiqh da sauransu. Na ji daɗi kwarai da gaske da kasa ɗin, takaitacce ne, bai kai ma minti 30 ba, abin da yake ciki bai fi minti 20 ko nawa makamancin haka ba, amma na samu ƙaruwa mai yawa cikin sa, da haka nake yawo nan dan uwa godiya bisa ga wannan kasa da ya aiko mun. To amma shi Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen ya gina wannan fahimta tashi ne bisa ga sallamawa cewa waɗansan ruwayoyi sun inganta. Mu ko anan gurin abinda muka yi bayani lokacin da muke cikin karatu, in kuna halarci a zukatanku, ruwayoyin gaba ɗayansu mauqufat ne ala sahaba, ba ɗaya daga cikinsu da ya kai ga annabi. Inda annabi ne ya furta da bakinsa mai tsarki, muka samu ingantacciyar riwaya ga mala'ika wani an saukar da shi ya yi kisan kai ko ya saƙo iri kaza, to sai mu yi ƙoƙarin haɗa wannan abin, mu haɗa shi alaƙa da abin da ya faru ga annabi Adam, ko abin da ya faru ga annabi Musa, ko abin da ya faru ga kaza da kaza. Annabawa ko kuma kusantattun bayi wani lokaci sa iya neman su yi wani abu wanda yake kuskure ne a zahiri, amma daga baya Ubangiji Ta'ala ya faɗakar da su ko yayi kaza ko yayi kaza ko yayi kaza, wannan da sai mu haka. Amma riwaya ce zuwa ga sahabi, kuma cikin ababai ne da galibin abinda wato qara'in da suke kewaye da riwayoyin sun nuna cewa riwayoyi ne irin wanda suka ruwaito daga ahlul kitab, irin wanda aka yi izinin riwaya, abinda wato ainihin a iya riwaya cikin sa. To kaga anan gurin zai yi wahala mu tsaya muna kokarin tawfiki tsakanin riwayar da ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam take ba da abinda yake nassi ne daga Allah karara. Inda daga annabi take karara, to shine sai mu yi kokarin tawfiki sai da ba za a samu ta'arufi ba. Dan haka dai wannan kasir ya taimaka mun wajen in kara samun waɗansu bangarori na matsalar wanda kila da ban ji ba da ban same su ba. Dan haka nake godiya ga wannan dan uwa. Amma har yanzu matsalar tana nan dai, wato babin bincike yana nan da fadin su kamar yadda yake. Amma dan abin da na faɗa muku a wancan lokaci na abin da na dogara na abin da Jamaluddin Al-Qasimi ya faɗa a cikin littafin sa, a gaskiya wannan kusan zan iya cewa shine abin da ya zuwa yanzu ba wai na ce na kai makarrabin bincike na bane 100% kan matsalar, amma dai ya zuwa yanzu ba ni da abin da na nutsu da shi irin sa. Me yawa nan da shekara ɗaya ba gaggawa yake ba cikin bincike nan da shekara biyu, nan da shekara uku, nan da wata ɗaya, nan da sati biyu, mai yiwuwa mutum ya samu canji sakamakon bincike da karance-karance, tunda yanzu ana ta buga littattafai ana ta fito da su, sannan kuma ga littattafai da dama yanzu an shigar da su cikin irin abubuwa na kwamfuta, wanda idan ka samu CD guda ɗaya, ka samu abu, ka samu wani program guda ɗaya, sai haɗa ma littafi kusan 40,000 lokaci guda, 30,000, 20,000, wani abu makamancin haka, ka haɗa shi wanda babu yanda za a yi ka haɗa labarari da za ka sai wannan littafin. To tunda har yanzu bincike yana nan, ya zuwa yanzu dai wannan natsuwar nake wanda na faɗa a cikin abin nan a baya, ina fata an fahimta. To abu na uku na manta shi ma dai wani sukul da baka ne, wata kalma ce da ya kamata in ce kaza sai na ce kaza, wannan uwa ya faɗa mun, to yanzu kuma na manta, in na tuno kafin nan kafin gobe da jibi insha Allah na yi muku bayani. Amma dai wannan shine abin da insha Allah muka rufe suratul baqara da shi, abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kamata.